sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu. Aisha Mu'azu je tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na sata a yau Talata 1 ga watan Agusta na shekarar 2023. Da fatan an waye gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Maryam da kanin labarai.
To Aisha, kungiyar tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a makon da ya gabata da su dakatar da shi su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan makamansa. Yan wasan Niger da ke halartar gasar wasannin kasashe renon Faransa da aka fara a babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo an bar su suna fama bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar su a satin da ya wuce. Dubai an gudun hijirar da ke tserewa daga yankin Darfur zuwa makwabciyar kasar Chadi na gwagwarmayar neman matsuguni yayin da ruwan sama da iska mai karfi suka yi kace-kace da sansanonin su.
To kanin labaran kenan aka saurara. Idan muka tsanduma cikin shirin kuma za a ji matsayar wasu al'ummomi da ke kan iyakar Niger da Najeriya a game da matakan da dattawa da takunkumin da kungiyar ECOWAS ta gaba wa Niger.
Dai an kace an rufe hanya kaga matsaloli za a shiga mai tsuwa ya dau buhu daya ko kuma ya tsuwa daya da kwano ya tsaya dafa ma iyali ne to an kare hanya to ya za a yi
sannan za a ji cewa masu fashin baki sun fara tofa albarkacin su a game da sunayen mutanen da shugaba Tinubu ya gabatar da sunan su da wato wanda majalisar dattawa tuni ta fara tantance su kuma suke cewa
to kasa ba za ta taba ci gaba ba domin ba a ba da dama ko hurumi wasu sababbin kokwalwa su shigo waɗanda suke za su kawo canji ba waɗannan mutane guda 28 mafi rinjayen su sune ungojoman mafi yawan matsalolin da muke fuskanta a Najeriya
kazalika za mu kawo muku shirin saka mai wuya to amma kafin mu kai ga duk waɗannan yanzu ga Maryam da labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kungiyar tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a makon da ya gabata da su dakatar da shi su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan makamansa. A jiya Litinin shugaban fannin kula da harkokin manufofin kasashen waje na EU Joseph Borrell ya bayyana goyen baya ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta dauka a shekaran jiya Lahadi inda ta sanya wa jagororin juyin mulkin takunkumi ta kuma ba su wa'adin mako guda su mika mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da karfin soja. A cikin wata sanarwa Borrell ya bayyana cewa dole ne a mayar da Bazoum akan karagar mulki ba tare da bata lokaci ba. Ya kuma ce kungiyar EU ta yi watsi da zarge-zargen katsalanda daga kasashen waje kuma za ta dora alhakin duk wani hari akan farar hula ko kan jami'an diplomasiya ko gine-gine akan sojojin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken shi ma ya yaba da abin da ya kira jajircewar shugabancin kungiyar ECOWAS na tsara mulkin Niger ya kuma ce ita ma Amurka ta bi sahun sauran kasashe a kiraye-kirayen da ake yi na a gaggauta sakin Bazoum tare da maido da zababbiyar gwamnatin Niger. Yan wasan Niger da ke halartar gasar wasannin kasashe renon Faransa da aka fara a babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo an bar su suna fama bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar su a makon da ya wuce. An tattaro yan wasa da masu kaɗe-kaɗe da raye-raye daga yawancin kasashen da ke amfani da harshen Faransanci a wasannin da ake yi karan farko a Kinshasa babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo birni mafi girma a duniya da ke magana da harshen Faransanci. Gasar wacce ta kunshi masu wasannin motsa jiki da masu gasar al'adu an kaddamar da ita ne a babban birnin kasar da ke tsakiya Afirka ranar Juma'a sai dai kwanaki biyu kafin fara wasannin wasu hafsoshin soja suka bayyana a gidan talabijin din gwamnatin Jamhuriyar Niger inda suka sanar da hambarar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum da kuma rufe iyakokin kasar. Dubai an gudun hijirar da ke tserewa daga yankin Darfur zuwa makwabciyar kasar Chadi don gujewa fada da har-haren kabilanci a yankin yammacin Sudan na gwagwarmayar neman matsuguni da kayayyakin masarufi yayin da ruwan sama da iska mai karfi suka yi kace-kace da sansanonin wucin gadin da aka gina. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutane 300 ne suka tsere daga Darfur zuwa Chadi tun daga ranar 15 ga watan Afrilu lokacin da fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakaran RSF a birnin Khartoum. Islam na ɗaya daga cikin ƴan gudun hijira kimanin 33,000 dake sansanin Warang na Chadi ta nemi a sama masa matsugunni don kaucewa ruwan sama da ake yawan yi yayin da ruwan ya lalata matsugunnan su na tanti. Wasu yanzu suna zama a cikin tanti mara ƙarko da ruwan sama zai iya kwashewa cikin sauri. Wasu kuma suna haduwa wuri guda a cikin barguna don su ji dumi. Yayin da damina wato yanayin damina ya sa kungiyoyin agaji dake aiki a Chadi fuskantar kalubale wajen kaiwa ga ƴan gudun hijirar dake isa da kafa ko akan amalanken da jakuna ke tukawa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nan ba da jimawa Maryam za ta dawo ta karanto mana kashin labaran na biyu. Yanzu dai ga rahoton mu na farko. A halin da ake ciki yanzu a birnin Kwani da ke Niger a kan iyaka da Najeriya, ra'ayoyin al'umma ya bambanta a game da matakin sai da yawo wato ECOWAS na kakabawa Niger takunkumi, inda waɗansu ke ganin cewa abin zai yi tasiri yayin da wasu ke cewa barazana ce kawai ECOWAS take yi wa sojojin da suka kifar da gwamnatin demokradiyya a Niger. Ga dai Haruna Mamman Bako da karshen rahoton.
Garin birnin Kwani shine babban gari a jamhuriyar Niger mafi kusa da wata kasa ta ECOWAS, kasancewa mita 500 ne yake tsakanin jami'an tsaro na jamhuriyar Niger da takwarorin su na Najeriya akan iyakar birnin Kwani ta jihar Tawa da Ilela lokar gamman ta jihar Sokoto. Tun lokacin da taron shugabannin kasashen kungiyar ta ECOWAS ko CEDEAO na karshe a makon jiya da yawa kana Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, shugabannin suka yanke shawarar karkaba a jamhuriyar Niger ta kunkumai tare da baiwa askarawan kasar da suka hambare mulki daga bazun Muhammad sati guda na mayar da hambararren magabatan akan kujerun su. Ra'ayoyi suka somacin karo da juna game da tasiri ko akasarin haka na kulle iyakokin kasashen CEDEAO wa Niger. Waɗansu ƴan Najeriya da ke kasuwancin kai komo a wannan iyakar takunkuman na hana shiga da fita daga jamhuriyar Niger na iya shafuwar tattalin arzikin kasashen biyu da al'ummomin su.
Ni na Murtala da Araba ile loka gane. To mu gare mu ba ci gaba na ba. Shi dai duk wanda ka zuwa he shigo Najeriya shi koma Niger. To an ce an kula iyaka ina zai biye to. Zai kawo mu kuma waya gare mu.
Kasuwancin ku abin bai kawo ci ka sai an ka ce ga ku sake shigo ba. Ko kuma kuna nan ga koyi ta.
A shi aka ci ka gaskiya. Abin da abin ka ci ne mu sai mu zo mu za mu so kawo mu kawo shi abin ka ci ka gare mu. Amma ko kai kan kanzu misali ka taho an ce kula gare ka. Shin ci gaba ka kuci baya.
Muhammad Murtala wurnu da Sokoto wurnu akwai matsala da min zama Najeriya Niger da gari gurgura gurana. To yan an ce an fata hukumi ko Niger gaskiya halaje ta sama gaskiya ba na fata a ce ba a ce shigo Niger gaskiya ba na fata wannan domin yan an ka hakan gaba zai shaho al'umma dama ba mu dai ba shahi Niger na shahi Najeriya saboda da yan kabu kabu da ba shigowa da kaya sai an taho da kaya da shigowa Niger da kuma abin da samu ya rika.
Sunana Alhaji Aminu Araba Ilele lokon gwamnati. Gaskiya idan aka yi hakan ga wannan al'amari zai kawo koma baya ba ko har ga kasa wanga abin zai kawo koma ba kasa ga tattalin arzikin kasa. Kuma sa'an nan mu waɗanda ga shiguwa mu to mu kawo nan ga gaskiya abubuwan za ka kawo mana koma baya.
Sai dai a cewar wani manazarci al'amuran yau da kullum a garin birnin Kwani barazanar takunkumai shan toka ne domin ba zai yi wani tasiri ba.
Ibrahim Bubakar ni sai in ce abu ne wanda dai cika al'ada ne an ce al'ada ce mu kawo da waye barazana ce kawai kungiya ce wadda ta azu dokokinta ta shaida suke na yau abu ya faru wanda ya kamata gode su in bata gode su ba kuma ka sani gireta kenan abun ko bai yi sai ta guda shi an bargo da yana cana sashi ne amma realite bista kan rane kone za su yi shi.
Yan kasuwar na jamhuriyar Niger da ke shiga Najeriya suna kawowar abinci a Niger cewa su kai takunkumi na iya jefa mutanen Niger da ma na Najeriya da ke wannan yankin a cikin wata matsala kamar yanda ɗaya daga cikin su ya mene ƙarin bayani.
Sunana Sule Nambir
wadannan kwani kasuwa kwani muke shiga Nigeria muna dokuwa masara gero hatsi dawa dusa muna kawo su dan ne to kaga an ka ce an rohe hanya kaga matsaloli za a shiga mai tuwa ya dau buhu daya ko kuma ya tuwa daya da kwano ya taya dawa ma iyali ne to an ka rohe hanya to ya za a yi akwai makwabtan mu wanda kidnapping sun haddabe su cikin garuruwan su to kuma su wannan sun dawo anan gare mu wasu sai sun yi kasuwancin su ma su kwalla ko su dawo kwani su kwana in su haya ta waye su koma to kaga in an kalce an rohe hanya kaga gaskiya akwai matsala
malam mamma hasan masanin tattalin arziki ne ya ce akwai matsaloli da ke iya bijirowa da zaran aka saka wa Niger takunkumi kamar yanda ECOWAS din take yin barazana
in ka doki takunkumi tsakanin mu yanzu da mu da Nigeria har ma fice kwanne da illela kaga gani akwai bisa fannin kasuwanci wai kaya da aka zo akai tumaki dabbobi a tai akai an saida kuma bisa fannin ma rashin lahiya su taho mu matahi duk waɗannan abun an samu an ka rike su an ka ce yau babu su to kaga ni mutanen mu za su wahala dan takunkumi ya shina kai amma ai an sashi to sai dai Allah ciki yayi da mu da su duk wasu yaji
yanzu haka dai iyakokin na jamhuriyar Niger na kulle yayin da jama'a suka zura idanu don ganin menene zai faruwa bayan wannan barazanar ta ECOWAS ko sai dai yawo da ta hada kasashen yammacin nahiyar Afrika Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
da Haruna Mamman Bako da wannan rahoton shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Maryam da karshen labarin duniya
Hare-haren da Rasha ke kaiwa garuruwan Ukraine sun yi sanadin mace-mace da jakata wasu lamarin da ya sa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada buƙatar Ukraine ta samu makamai masu linzami da ke cin dogon zango akalla mutane 6 ne suka mutu sakamakon wasu makamai masu linzami biyu da Rasha ta harba da suka taba birnin Kryvyi Rih a kudancin kasar wato garin su Zelensky a cewar jami'an Ukraine a jiya Litinin Gwamnan yankin Sarhi Lysak ya sanar da ayyana zaman makoki a birnin yana mai cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da wata yarinya 'yar shekara 10 da mahaifiyarta wasu su 75 kuma sun jakkata ciki har da yara 6 masu shekaru daga 4 zuwa 17 Ministan cikin gidan kasar Ihor Klemenko ya ce makaman masu linzami sun afkawa wani gini da jama'a ke zama da kuma wata jama'a A gidan da ya lalace kusan mazaunan su 150 sun yi nasarar fita da kansu wasu 30 kuma sai da jami'an aikin ceto suka taimaka musu a cewar gwamnati A jiya Litinin Amurka ta ce ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan a zagayen tattaunawar da kasashen biyu suka yi a baya-bayan nan don sauya manufofin da suka haddasa tabarbarewar haƙoƙin bil'adama a ƙasar musamman na mata da 'yan mata da kuma al'ummomi masu rauni yayin da ta yaba da nasarorin da kasar ta samu a fannin tattalin arziki da yaƙi da miyagun ƙwayoyi a ƙarƙashin mulkin Taliban Tattaunawar ta kwanaki biyu tsakanin kasashen da a baya suka fafata a fagen daga ta wakana ne a birnin Doha na kasar Qatar tsakanin wakilin Amurka na musamman a Afghanistan Tom West da kuma ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Mataki da ke jagorantar tawagar Taliban Amurka ta bayyana matakar damuwa game da tsaron mutane da takurawa a kafofin yada labarai da kuma takaita ayyukan addini tun bayan da Taliban ta kwace iko a birnin Kabul a cewar wata sanarwar bayan ganawa da Amurka ta fidda bangaren Amurka ya goyi bayan bukatun al'ummar Afghanistan na neman a mutunta yancin su a kuma saurari gudunmuwar da za su bada wajen tsara makomar Afghanistan
da Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Madam Lahiz za mu sake waiwayar rahotannin mu wanda zai kai mu Najeriya. Inda majalisar dattawa ta tantance ministoci 14 cikin 28 da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aika mata ciki har da tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike to sai dai yan siyasa da masana harkokin shari'a sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan cancantar ministocin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
I became the current magistrate in 2015 again I recontested Ohun gwamnatin jihar Rivers ne ta Wike kenan a lokacin da ya bayyana a gaban majalisar dattawa. Wike wanda yana ɗaya daga cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa waɗanda Tinubu ya zabo domin ba su kujerar minista ya sha alwashin ba zai ba mara da kunya ba idan ya fara aiki a matsayin minista a gwamnatin Tinubu. To sai dai Sanata Sahabi Ya'u daga jihar Zamfara ya ce majalisa ta tantance ministoci 14 ne a maimakon 16 da majalisar ta yi niyyar tantancewa.
A wani tantance minista 14 maimakon 16 saboda wasu dalilai biyu din ba su samu aka tantance su ba, amma dai za a ci gaba gobe insha Allah.
Ya kaga wa'annan ministocin da aka kawo gaban ku yanzu?
A to na tabbatar da shi shugaban kasa dole ya yi nazari ya tabbatar da cewa mutane ne waɗanda zai yi aiki da su, kuma yana ganin cewa suna da ilimi da ƙwarewa da jajircewa ta aiki tare da shi. Don hakan ga wajibi ne mu da muke jam'iyya guda da ma wanda ba jam'iyya guda halin da kasan nan take ciki mu ba shi goyon baya mu tabbatar da ya cika kudurinsa.
Amma ga masanin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar yana ganin akwai abin dubawa a waɗannan ministoci da shugaba Tinubu ya zakulo.
Idan ƙasa ta kasance waɗansu mutane guda ɗaya a matsayinsu na tsofaffin ministoci ko tsofaffin sanatoci ko tsofaffin gwamnoni a maida su su kadai ake musanyawa, yau kana kujerar gwamna gobe kana kujerar sanata jibi kana minista, ko yau kana minista gobe kana gwamna jibi kana sanata, ana jujjuya su haka, to ƙasa ba za ta taɓa ci gaba ba domin ba a ba da dama ko hurumi wasu sababbin kwakwalwa su shigo waɗanda suke za su kawo canji ba. Waɗannan mutane guda 28 mafi rinjayen su ne ungozo man mafi yawan matsalolin da muke fuskanta a Najeriya yanzu.
To ko menene doka ta tanada a batun nada ministoci ganin cewa wasu jihohi sun samu ministoci bibbiyu amma wasu ba a riga an ba su ba? Sanata Babangida Usaini ya yi ƙarin haske.
Abinda dokar ƙasa ta faɗa constitution shine kowace jiha tana da minista guda. To wannan da aka kawo kuma doka bata hana shugaban ƙasa ya kawo waɗanda ya gamsu cewar wannan ya tabbatar da sahihancin su ba ya kawo mutuntace su. Saura daga baya kamar yadda kika gani wasu jihohin ba kawo nasu ministocin ba. To waɗannan daga baya zai aiko da su, wannan babu wani abu doka ta yarda da wannan.
Kuma wasu jihohin naga sunayen ministoci bibbiyu.
Wannan ka ko a tsari na gwamnati ta baya wannan wasu jihohi suna da ministoci guda biyu, wa'ansu wakilci ne ma na zone na shiye su bayan jiha ko ne ko su shiya tana da wakili guda daya. To wannan damar shi shugaban kasa ce ya dauko daga kowace jiha ya ga dama ko wanda zai wakilci jiha ko wanda zai wakilci shiya.
Ana sa ran tantance sauran ministoci 14 an jima kadan. Madina Dauda Mudir Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoto, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Iko ke shine su sai riga sun ordar kwankwaso. Da abin da ake daidai da wannan bai daidai ba, kwankwaso ne. Da abin da ya faru, kwankwaso ne.
Wai kwankwaso ne ce wannan abu.
Ba gaskiya bane, barka ji. Ai kwankwaso ba ruwan sa ya riga ya ritaya daga siyasa.
Ko shi abba ka gaya ka tambaya zai ce ku ya yadda a zuciyarsa ya san cewa ku ba shi yake mulki ba. Ai ko mahaukaci ya san cewa abba ba shi ne, shi dai kawai yana kan kujeran ne. Wannan ma ba ma wani abun mamaki ba ne.
Yanayi zai iya wanzuwa gwamnati ne shi ta rushe waɗannan masarautu har ma a dawo da tsohon sarkin Kano.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin a gaskiya wane ne gwamnatin jihar Kano a yanzu nan? Abba ne ko kokon su? Wane ne yake sa ana yi ko kuma ana hana yin abubuwa a wannan jiha a halin yanzu da ake ciki? Sannan wane laifi ne Ganduje yau kwankwaso da shi kwankwason yake har abada ba zai yafe Ganduje a kansa ba? Ba da bayan haka za ta yi gwamnatin da ke kan karaga yanzu a Kano ta yin NPP ta sake maido da tsohon sarki Sanusi Lamido Sanusi a kan gadonsa na mulki? Duk wannan suna cikin abubuwan da zamu tattauna a wannan shiri wanda shine na ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki muna ji dangane da abubuwan da suka wakana a kan tun bayan da aka yi canjin gwamnati tsakanin Ganduje da kuma Abba Gida Gida. Ba tare da bata lokaci ba zan sake maida ku ga hannun shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ke ɗaukar bakoncin Alhaji Umar Haruna Doguwa shugaban NPP na jihar Kano tare da Alhaji Ibrahim Zakari Salina babban sakatare na jam'iyyar adawa ta APC. ta malamai bismillah
honorable da yawa daga cikin mutane na ciki da wajen Kano suna ganin shi kamar gwamna Abba Kabiri su bai da wannan siffa din ta yin irin waɗannan abubuwa da wasu daga cikin mutanen Kano suke soka da shi cewa ala durƙusar da kasuwanci kuma ana jefa zulumi a zakatan mutanen da suka zuwa suke
murna ba zake amfani da wannan kalmar ta cewa durƙusar da kasuwanci
kaga sai ne cewa ku kusan ne yake
yake
jaran ranga masa ko kuma a
zan zo barkin
shi shi Abba Kabiri
sai tunda da su ba
wai kun kusan ne yake wannan abubuwan
ba gaskiya bane barkaji mutane
soke ba gaskiya bane
shi war
ba da kyaban ne
ai kansu ba ruwan sa ya riga ya ritaya daga siyasa ta Kano ya tafi yana cin
na
roki
da kana magana ka ji tsoron Allah
kuma kirbi ya neman sa to da ga kafa tsiza
amma tsoron Allah cewa koda jerin sunayen da aka mika na sunayen ku an ce kamar tsohuwar gwamnati yana da haska kamar tsohuwar gwamnati da
to shi wannan din ba tsohuwar gwamnati kuma sai da ganin da tabbata shi ta ku ce ina ku kai ganin kuma kuma
ai ba
shi ba da tsohuwar gwamnati kuma sai
ba ka ga mun fata da Abba Kabiri ne ke gwamnati kai
shi ne ke gwamnati karu abu ne ke gwamnati karu
orabi ya
shi ya fada maka ya
fada kun gamsu cewa a bangaren ku kun gamsu cewa Abba Kabiri shine in charge abin da ake cewa in charge yake rike da akala shugabancin Kano ko kuma a jita-jitan da ake cewa kwankwasa ne ke masa nune kuna da irin wannan ra'ayin kuma
ko shi Abba ka ga ka tambaya zai ce ku ya yadda a zuciyarsa ya san cewa ku ba shi yake mulki ba amma abin da nake so in ga ya wuce chairman na NDP shine ina tausaya kwankwaso mutumin da yanzu yayi minista yayi gwamna yayi adviser yayi dafur abinda yake nema shine ta yiwa ba wani abu wanda zai nema din ba yanzu maganan ya tafi shugaban kasa ko kuma yana neman minista ko wani abu ba amma yanzu haka kawai dan tsere mutum tsaya yazo ya bata sunansa a wajen al'umma ya bata duk wani abu wanda yake tunani dan kawai ba dan komai ba dan kawai ya nuna na wani mutum daya ina so in tabbatar maka da cewa wayannan abubuwan da yayi ai ko mahaukaci ya san cewa Abba ba shine shi dai kawai yana kan kujeran ne wannan ma ba ma wani abun mamaki bane wayannan abubuwa ba komai kunkusa yayi ba kawai yayi ne abubuwan da kawai zai zubar masa da mutunci domin a girma irin nasa bata kamata a ce ko kwankwaso ya waiga baya yana ganin cewa gara irusa kaza na ganduje gara irusa kaza na ganduje wayannan rushe-rushen da yake yi maimakon su kawo masa daraja baya suke mai da shi idan yanzu a sati biyu zai zo ya sa yaransa ya rusa abu worth billion 126 in ka zo dole ne duk wanda zai yanzu yazo yace zai tsaya shugaban kasa dole mu ji tsoro ƴan Najeriya su ji tsoro cewa idan a sati biyu a Kano zai iya rusa abun billion 100 da wani abu to idan ya zo Najeriya kuma na trillion no zai
amma wasu da cewa wai Allah Allah ma suke shari'an nan da ake yi ma watakila
to ko jihadu ba da
bula cewa wai ga wani
ta iskobin ba
iskobin ba
kana jin wani kuma bula jin wani gauri iskobin
ba fa jin wani abu da a zuciya
wani me me a ta me
an ce ana shari'a
ai wannan barka zo na guda daya ai shari'a kamar da ake faɗa sabani hankali duk abin nan da suke yi su ga barin abin su ko su shiga ba da ba su zai kai kana su tabbata ba amma na so ne tunje ka duk Najeriya wacce jiha ce aka dauki gwamnatin da take ci aka tsada da kasa da ƙuri a 1000 yaro hususan magana ita ce da yi ƙorin yanzu cewa Abba ba shi yake mulki a Kano ba mu yanzu a Kano lokacin da ganduje mulki ai mun san wa shi yake mulki amma to da haka mun yi da mun zuba hipping a gaban sa shi da yake mulkin now issue din shine su sai da gasun ƙorin da kwankwaso da abin da aka daidai da wannan bai daidai ba kwankwaso ne da abin da ya faru kwankwaso ne lokacin da suke mulki in zan problem kwankwaso ne da abin da zan kwankwaso ne
akwai wato rahotannin da suka rawaito ma dubu irabi Musa kwankwaso yana cewa shi fa ba zai ta daya ce wa ganduje ba wai shin gaskiya ne yayi wannan furcin kuma idan haka ne wani ya girman laifin da ya masa yi ba
to na zo in ga maka cewa a iya sani na kwankwaso ya dawo gwamna a 2011 kafin nan ya dawo gwamna a 1999 malam Ibrahim Shekaru ya dawo gwamna an yi abubuwa ni ina cikin council da kwankwaso ya zo ya ce baya san a ƙara waiwaye baya a jalayi kuma alaƙa da kwankwaso na san mutanen da suka wa kwankwaso abubuwa masu girma da nauyi da ya kamata a ce biya tunsa amma ya juya ya yafe musu ba kawai ya yafe musu ba ya rungume su ya yake su suka ina so in tabbatar muku cewa sanin daraja da kima da gidan da gungun sai ku bari ta faɗi cewa akwai mutum da iyaye kuma lafiya bari ba ka ba
haka ba nan nan
ba gaskiya bane
in yayi masa laifi
yanzu ba laifi
ganduje ya kwankwa sai laifi
yawa ruku ka ruwa da laifi ni yamu laifi
a ni barka ganduje ya yi kwankwa sai laifi
gaskiya masa tiyam
a kaiwa
ni ya da ni sai mun jira yamu laifi
laifi ne ma
ni
amma yanzu magana ake ta ganduje ya kale ya mun ta ce ba zai yafi ba
kai
bai faɗa haka
ba babu nagara
to amma yayi masa laifi
a ni yamu laifi
ora ba haru da gwa wai gaskiya ne cewa gwamnati ta mika waccan doka a kadaita kuma a dawo da fasalin Kano na da
dan su ka fada ai suke ta hadawa duk wannan jisa su ga har'a kuma alhamdulillah a wannan satin na ji shugaban masu jinjina mai lissafi ya fito shi su ba irin wannan jikara gaban su so da musu ke hadawa mun barka jira
kenan za ku kenan kun fasa rushe
a barka shi barka jira gwada
tunda dama zancan rusa din nan da zancan masarautun nan su koyi muku
da barka jira barka jira gwada mun yin kungu sai Allah ya baku da tsoro wallahi muka alƙawari muna fada kowa ya ga mai mace ne ba mu taba zuwa alƙawari mun rushe alƙawarin cewa mun shi wata rusa
sai da kurege mu sai da kurege
mu da barka da mun kanta da ban da amma mun ya tsoro zani so da abin da aka bayar ba da mu karfe shi mun rushe mun fara kowa ga mai kowa ne mun fara na sune suke bin sarakunan suna ga musu wasu rufi su na wannan abin
amma yanzu idan har haka ne nake ni ban sani ba
ya markaji ya markaji ai ban ce wannan namu ba ce wannan ke kuke bari ku fara kuna fada kai ka je campaign din da ake fada ba kuna wannan kai ka je kai attend na ka kuma da kai kuma kana na
ya
da ku
ya wannan kuna
barkaji barkaji sai mallai
kamar
mallai ina da hankalin mu duk gaba ɗaya barkaji kamar da ke fada mai fada magana wa wani mai jidawa bane ai wannan aure jama'a kina kai you are part of parcel na wannan campaign din an yi da kai ba dai ba babi ba shine ma yadda take campaign ku tsara ku jira kuna
so
barkaji ya mallaki ya mallaki ya mallaki mu kuma mu ta fita kwara wani akan nan ba amma gwamnati ta tafi da kan abubuwa guda biyu abin da ta alƙawari da kuma abin da ta fara abin da ta alƙawari da kuma abin da ta fara
yanzu kun zo kun tarar da
masarautu ya
raku da
suna zuwa mataji abin da ta alƙawari da kuma abin da ta fara mun ya alƙawarin yin wannan ba amma mun zo muka tarar da yanayi ya warranti ai wannan ko kuma demand ya kawo magana sana
yanayi kamar
yanayi yanayi na gwamnati idan yanayi ya warranti ai wannan not to talk ba abin da ka da mu dai
kamar yayo
yanayi ma'ana ko a samu education a idan Allah sadi shi na dogon suka shoce musu ba ci akwai wani aka petition ba
yawa da kai ne da ma ku da wasu sun
wannan duk wannan ina gaba ka ai ba ma waccan magana balle sai al'adar ne
amma kana magana yanayi ina da fasal ta na
shi yanayi yanzu misali
menene ma yanayin
kuma ya bari ba ka misali bari ba ka misali yanzu ɗan Rufai yayi gwamnati a Kaduna a kargar promise to the by initiative rusa gadar kawo amma da ya shiga ne ga gwamnati ne ke abu ya rushe yanayi ne kawo sa sai ka zo kana gwamnati sai ka samu gwamnati sakari ba ga karu zaka yi amma yanayi ne kawo sai ka kai ta now we are watching things muna kallon abubuwa da kyau ba wannan baya cikin kamar promise kuma amma idan yanayi ya taso na kaza da kaza a cikin wannan urdu
kai amma idan sai kana cewa shine magana idan ba lami ne sai ka lami
ai barkaci ai mun gwamnati mu kuma kusiya gwamnati ce duwa abu da ne kawo dubarmi a kano sai ne ko da bai da duk wani abu ne kawo cewa kano wani da ne
a fahimtar ku samar da sauraki ci gaba ne ko ci ma bayan
a gurin gaba a zuwa ka tambaya su da kai
a misali a
zuwa ka tambaya
yanzu
misali zuwa ka tambaya su da kai
a kai za a tambaya a mu ai in an tambaya ai ba bukatar a tambaye mu saboda mu mun yarda da cewa ci gaba ne
to shi
kuma muka yi
to shi
da haka kai za a tambaya cewa wannan abu ci gaba ne ko ba ci gaba ne
ai na ga maka cike wannan baya cikin kafin promise
ko
ba ko
yanzu a fahimtar
nl bumu ga wannan gurin ba bumu ga wannan gurin ba
kenan za a iya su rushe
musarautu
idan yanayi ya bayar ko za a iya dare
su ce ko sanin ke wannan gurin ba bumu ke wannan gurin
a mu dauka mukaddara zancan yanayi da
idan an kai
abin kuna da wannan bayanin cewa yanayi zai iya wanzuwa gwamnati mai ci ta rushe wadannan masarautu har ma a dare tsohon sarkin kan
wallahi daga yanda suka yi abubuwan nan daga sati uku abin da ya kawo yanzu da abin da aka ce za su yi wanda zai kawo rashin ci gaban kan zan yadda za su iya yi
ban gane da rashin ci gaban kan ba
wato duk abin da zai zo tsugunawa kanawa to wallahi na yadda za su iya
to duka na Allah ya kawo karshen wannan muhawara da muka yi ƴan kwanaki muna yi dangane da abubuwan da suka biyo bayan canjin mulki a jihar Kano Dabo bayan da jam'iyyar NNPP ta konkosiya ta dare kan karar da mulki muna godiya ainihin ga su baki namu Alhaji Umar Haruna Doguwa wanda shine shugaban jam'iyyar NNPP din da ke ci yanzu a can Kano da kuma Alhaji Ibrahim Zakari Salina babban sakataren jam'iyyar APC da ta bargaro din sannan jinjina ta musamman ga shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya jagoranci wannan muharrar da aka yi a can birnin Canada babban ne din ya cillo mana ita zuwa nan Washington muka kawo muku ita a madadin su duka Aliyu Mustafa Sokoto yake muku ban kwana daga Washington ku huta lafiya
madalla to masu sauraro anan ne kuma zamu sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau sai kuma zuwa can an jima mu dawo da shirin mu na hanki yanzu a madadin Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu nake muku ma assalamu